أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتم أتكن للتاف خطوات إلى السعادة. عند مالب المسلم الشيخ عبد المحسن القاسم يربط إذن ينوى بسمان تابا منا كراتوني عند مكتكي sati biyu da suka gabata a ainihin ƙarshen babi da malin ke cewa magabata na ƙware sun kasance suna kwadaitar da almajiransu da sauran al'ummar musulmi wajen kyautata niyya a cikin dukkan wani al'amari na aiki na gari da za su yi. Kamar yadda Yahya ibn Abi Kathir yake cewa, ku koyi niyya, domin niyya ita ce wato makura akan aiki. Haka nan Zubaidul Yami yana cewa, kai niyya cikin dukkan wani aiki da kake nufin aikata shi na alkhairi, hatta in kai nufin zuwa biyan bukatarka a banɗaki, kai kyakkyawar niyya, ka shiga da addu'a, sannan zaka fito ka fito da addu'a kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar, zaka samu lada kuma za ka samu sakamako a kan wani aiki. To, yau za mu tashi a kan thamaratul ikhlas, shi ne amfani da mutum zai samu, wato idan ya zamanto yana da ikhlasi a cikin ayyukansa, wasu amfani, wani daraja ko wani matsayi hakan zai kara masa a gurin Allah Maɗaukakin Sarki. In ya zamanto Allah Maɗaukakin Sarki da ya lazimta wa bayi aiki, ya lazimta musu ikhlasi a cikin wannan aikin, wanda ikhlasi shi ne ginshiki da yake sawa Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓi aiki a gumbawa. To, malam ya ce, al'amalu salihu la yuqbalu illa bil ikhlas, dukkan wani kyau da aiki ya kai makura wajen kyau, to mai aikata aikin fa ya sani cewa ba za a karɓi wannan aikin ba daga gare shi idan babu ikhlasi. Shi ne aiki na gari ba a karɓa sai da ikhlasi. Wa biduni ikhlasin yuraddu al'amalu walau kathura, haka ne idan babu ikhlasi ana dawo da mutum aikinsa, ana kin karɓan aikinsa, walau kathura ko da aikin ya yi yawa, ko da ya sha wahala wajen aikata aikin, ko da ya kashe dukiya, ko da ya ɗauki tsawon kwanaki, ko da ya gamu da wahalhalu wajen zartar da aikin, to matuƙar babu ikhlasi za a dawo masa da aikin ba za a karɓa ba daga gare shi. Wal ikhlasu mani'un bi idhnillahi min tasalluti shaytani 'ala al-'abd, hakanan da iznin Allah idan bawa ya kasance yana da ikhlasi a cikin dukkan aikinsa, to wannan ikhlasin yana hana a ainihin saki shedan akan bawa. Shedan yana rasa iko, yana rasa dama da zai cutar da bawa idan bawa ya kasance yana da ikhlasi, kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki yake faɗa a cikin Alƙur'ani, cikin suratu Sad. Allah Maɗaukakin Sarki yake faɗa dangane da Iblis, lokacin da Allah Maɗaukakin Sarki ya la'ance shi, ya kuma ainihin kore shi, ya saukar da shi ga barin cikin bayinsa mala'iku, da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi masa umarni da ya sujjada wa Annabi Adam, ya ki shi ne da Allah ya tsine masa sai ya ce, fa bi izzatika, ya Allah, ina rantsuwa da buwayarka, la ughwiyannahum ajma'in, sai na batar da su waɗannan ‘ya’yan Annabi Adamu da jikokinsa da zuriyarsa gaba ɗayansu, sai na kawar da hankalinsu gaba da nima kaɗa’a da biyayya. Amma sai ya yi togaci, ya yi istifna’i, yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayanka wanda suke da ikhlasi suke yin ikhlasi a cikin ayyukansu su kan ba ni da iko akan su kuma wannan rantsuwar tawa ba za ta fada akan su ba wal mukhlis mahfuzun bi hifdillah hakanan Allah madaukakin sarki a malam yace shi mai ikhlasi mahfuzun abin tsarewa ne abin kiyayewa ne bi hifdillah da tsaro da kiyayewa na Allah madaukakin sarki min al isyani daga barin ayyukan sabo wal makarihi da kuma abubuwan ki idan bawa yana yin ikhlasi Allah zai tsare shi da tsarewarsa zai kare shi da kariyarsa daga ainihin aikata ayyukan sabo ayyukan da Allah madaukakin sarki baya ainihin san su qala subhanahu wa ta'ala an yusuf Allah yake fada dangane da annabi yusuf alayhi salatu wassalam Allah yace kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin Allah yace kamar haka ne dan mu kawar gabarin sa as-su'a munanan abubuwa munanan ayyuka wal fahsha da kuma al fahsha dalilin hakan da yasa ya samu wannan matsayi a gurin Allah madaukakin sarki da ya tsare shi ya kange shi daga fadawa munanan ayyuka na zina da alfahsha da imra'atul aziz ta ainihin nufe shi da shi Allah ya ce ya samu wannan matsayi ne ya samu wannan tsaro ne domin shi din ya kasance cikin bayinmu masu yin ikhlasi shi duk wanda yake so ya samu tsaro daga dukkan wani abin da Allah madaukakin sarki yake ki ya tsawatar da cewa kada a aikata shi to ya rike bautawa Allah madaukakin sarki da tsantsar ikhlasi Allah zai tsare shi Allah zai ba shi kariya Allah madaukakin sarki zai zama gatansa da garkuwarsa wa fil ikhlasi tuma'ninatul qalbi hakanan cikin ikhlasi akwai nutsuwa wa zuciya zuciya tana samun nutsuwa idan tana yin ikhlasi a cikin ayyukanta wa shu'urun bis'adati hakanan zuciya za ta na jin dacewa za ta na jin rabauta idan tana aikata ayyukanta da ikhlasi wa rahatun min dhullil khalqi hakanan bawa zai huta zuciya za ta huta daga dhullil khalqi wato kaskanci na halittu in kana aikinka don neman yardar Allah madaukakin sarki yabon mai yabo ko kushewar mai kushewa ba zai dame ka ba bal zaka fuskanci aikin nan ne iya manufarka shine Allah madaukakin sarki ya karba ya yarda in Allah madaukakin sarki ya karba ya yarda baka damu ba duk mai kima yake duk mai kushe yayi kushen sa wannan damuwar sa ne يقول الفضيل بن عياض فضيل بن عياض يكي تيوى كما يدى شيخ الإسلام يكاوى أتكي مجموع الفتاوى جزئين ليا شافي نتس عند أوكو يكي تيوى من عرف الناس استراحا لون ليسم متاني استراحا ياهو تسد كنسا أي إذا عرف أنهم لا ينفعونه ولا يضرونه استراح منه إذن متو كوباوا يسني يفهم تتشيوا متاني بذاسي أنفان الدشيد ونعبو تكين الأمر مبنجيبا تكين أبند الله يأمرني كو يهاني إذن يأيكتا أمرني الله ملوك كنسركي in mutane suka yabe shi ya ji aransa cewa yabon abin zane ba zai amfana da shi ba idan mutane suka zarge shi ya ji cewa zargin nan abin zane ba zai cutar da shi ba to malam yace hakanan wala yadurunahu ya fahimci cewa mutanen nan kuma ba za su iya cutar da shi ba a cikin dukkan wani al'amarin da Allah madaukakin sarki ya umarni ko hani gabarin sa to malai yace duk wanda ya samu wannan yaqinin a cikin zuciyarsa istaraha minhu ya samu hutu ya huta sadda kansa daga ainihin mutane ba zai zamanto zai na tunanin wani aiki zai aikata da mutane su yarda da shi ko dan kada su yarda da shi ba sannan tsoron zargin su da tsoron yabon da kuma kwadayin yabon su ba zai sanya shi ya aikata wani aiki da Allah madaukakin sarki ya umarni ko ya hani ba. Wa bil ikhlasi rif'atu darajati, hakan nan dai da wannan ikhlasin bawa yake samun daukaka ta darajoji. Wa tarqu abwa bil khairat, kuma da wannan ikhlasin ne bawa yake kwankwasa kofofi na alkhairi, kuma ake bude masa. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله محمد ابن عبد الله الله مدوكين سركي يكار يردا دشي صلى الله عليه وسلم يكي تشوا انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه. متفق عليه. وانا حديث الامام البخاري da Muslim suka fitar da shi cikin kitabul janaiz. Hadithin Sa'du ibn Khawla, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innaka lan tukhallafa, lalle kai ba za ka taba mutuwa ba. Fata'isha sata'ishu muddatan min az-zaman, kenan wato matakar Allah madaukakin sarki ya raya ka lokaci mai tsawo. Allah madaukakin sarki ya maka jinkirin rayuwa. Ka sani idan Allah ya ara maka lokaci rayuwarka ta yi tsayi, ka ba wa shekara 60 baya har ka aura ka tsallaka ka tafi 70, aka ƙara jinkirta maka 70 din ma ka haura ta ka tafi, to ka sani idan Allah madaukakin sarki ya maka irin wannan alfarmar, ya maka wannan jinkirin, fata'amala amalan, sai ka aikata ko kake aikata wani irin aiki, tabtaghi bihi wajh Allah, kana mai neman yardar Allah da irin wannan aiki na alkhairi da kake yi. Illa zadta bihi darajatan wa rif'atan, face Allah madaukakin sarki ya kara maka daukaka da kuma daraja sanadiyar wayannan ayyukan alkhairi da kake yi. Wannan zai fassara maka wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa mafi alkhairin mutane shine man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wanda rayuwarsa ta yi tsayi sannan kuma ayyukansa suka yi kyau. Duk wanda Allah madaukakin sarki ya tsawaita masa rayuwarsa, yayi masa jinkiri, me sani fa Allah madaukakin sarki yayi masa baiwa, yayi masa kyautar da bai yi wani wanda ba shi ba, sai wanda Allah ya ba wa irin abin da ya ba shi. Allah ya jinkirta maka rayuwarka ta yi tsayi. In aikin gwamnati kake yi, kai har ka kai shekarun ritaya, shekara 65. Idan kasuwanci kake har ka kai shekarun ritaya, shi ma ka san wani ikon Allah, cikin tsarin Allah duk shekarun ritayar a kasuwar da aikin gwamnati da noman da duk wani aiki da ka sani a rayuwar, kusan duk a wannan tsarin lokacin Allah madaukakin sarki ya sanya mutane ƙarfinsu yake karewa. Duk abin da ka yi daga balagarka zuwa shekara 65, to ka fara shirye-shiryen daina wani abu. Idan baka daina ba, kuma abin zai daina ka. Idan baka bari ba, abin zai barka. Kaɗan ne ƙwarai suke tsallaka wannan shekarun 65 zuwa 70, suna kan sharafinsu, suna kan kuɗinsu, ko suna kan wato wani abu da suka sa, wani abu da aka san su da shi, in ba ilimi ba. Haka nan idan ilimin nema a wannan lokacin ƙarfinka ya yi baya, ba za ka iya abin da kake yi a lokacin da kake da shekarun da suke ƙasa da haka ba. Ashe kenan duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi tsawon rayuwa, ya bashi aran rayuwa, to ya sani cewa Allah madaukakin sarki ya yi masa babbar kyauta. Kamar yadda malaminmu Professor Zubairu Badaki yake yawan faɗa cewa in Allah ya sa ka kai wannan shekarun na ritaya, to ka tattare ka dawo masallaci, ka rungumi ayyukan alkhairi. Idan ba a sa ka a committee ba, ka cushe kanka a wani guri da za ka na aikata aikin alkhairi da zai lazimta maka masallaci da neman tuba akan ayyukan da kai a baya marasa kyawu, domin ko ka ƙi ko ka so, lokacin komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ya kusa. Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. وقال أبو بكر بن عياش عياش أبو بكر بن عياش يكي تيوى رضي الله عنه الله مالوك كنسر كي يددشي يكي تيوى ما سبقهم أبو بكر أي ما سبق الصحابة بصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه أبو بكر بن عياش يكي تيوى سيدنا أبو بكر الصديق الأكبر ينا صفن تاشي ينا يبان سيكي تيوى أي بيرغاي ثوران صحابي دوان أبو با أي ما سبق الصحابة بيرغاي سدوان أبو بصلاة با ندق سلا با ويوان سلا يبيوس صحابان با إن أنا مغانا أين سلا دي يوان سلا ني أكوي صحابان دسوك فيشي يوان سيوا سكندري سنا سلا دي يوان نافل بلي ولا صيام هكذا عزمي akwai sahabban da suka bi sayyidina abubakar yawan azumi akwai wanda irin azumi annabi dawo da suka dauki rayuwarsu gaba ɗaya suke yi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yawman yafturu yawman yi azumi yau gobe sha yi azumi yau gobe sha duk sati yana azumi uku hudu duk wata yana azumi 15 14 duk wata kaga yana azumin wata 6 kenan ka hada da ramadan yana azumin ainihin wata bakwai a duk shekara akwai wanda haka suke akwai wanda idan dare yayi suka fara qiyamul layli ba sa kwanciya sai gari ya waye shine ce walakin bi shay'in waqara fi qalbihi ya samu wannan matsayi da daukaka da daraja abun Allah madaukakin sarki ne da wani abu da ya darsa a zuciyarsa na imani da ikhlasi da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da biyayya gare shi wa'annan sune manyan abubuwa da suka daukaka darajar sayyidina abubakar a gurin Allah madaukakin sarki sama da sauran sahabbai radwanullahi alaihim wal amalu qalilu ma'al ikhlasi ya'zumu inda Allah malai ce kaga aiki dan karami aiki mara yawa mara nauyi wanda kuke rena sha'idan ku ma'al ikhlasi amma aikin an aikata shi da ikhlasi wannan aikin yana girmama a gurin Allah madaukakin sarki Allah ya fi kauna ya fi son irin wannan aikin ayi shi koda kadan ne amma ya zama dan shi akai innama ya taqabbalu Allah min almuttaqin abun sani kawai Allah yana karban aikin da aka yi ne wanda yake cike da ainihin takawa Allah yana karba ne kawai daga gurin masu yi dan shi waɗanda tsoransa yasa suka aikata aikin suna masu biyayya wa umarninsa suna masu kwadayin abin da yake hannunsa ko yake gurinsa suna masu tsoran abin da yake gurinsa na azaba sabanin wasu karkatattun aqidu da suke cewa ka bauta wa Allah madaukakin sarki ba don son wutan ba don son aljannarsa ko tsoron wutarsa ba kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alquran ya'budunani khawfan wa tama'an yad'unani kay yad'unani khawfan wa tama'an suna kiranyata suna mun biyayya suna mun bauta khawfan suna masu jin tsoran azabata wa tama'an suna masu kwadayin me suna masu kwadayin rahmata wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima babban abin da ake so a gurin bawa da yake bautawa Allah madaukakin sarki kafin ka shiga aikin zamanto ka sanya ikhlasi cikakkiyar ikhlasi ka ji don Allah kake so ka aikata wannan aikin idan ka samu wannan ginshikin ka samu wannan asas din a cikin zuciyarka to koya aikin yake je ka ci gaba da yi kada yabon masu yabo ya saka kara kada zargin masu zargi ya saka rage kai dai ka duba girman wanda kake aikin domin sa kawai ويتضاعف عنه الثواب ويتضاعف الثواب كما هكذا اذا ايكي يسامي اخلاصي انا ننن كلادن وندي ايكتا ايكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin duk wanda yayi sadaka da gurgudan ainihin busasshen dabino wanda ya bada sadaka da gurgudan busasshen dabino min kasbin tayyibin daga wato abin da ya tsawurota na tayyib mai kyau na halal wato na daga sana'a ko wani aiki da yayi na halal aka biya shi aiki ne kai na halal a cikin wannan aikin sai ka dauki gurgudan naira 10 ko 20 ka sai dabino guda ɗaya kai kyauta da shi wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib kuma Allah madaukakin sarki baya karba aiki da bawaye ko wata kyauta ko sadaka da bawaye illa at-tayyib sai abin da aka yi daga zuciya mai tsarki daga dukiya mai tsarki inna Allah yaqbaluha bi yaminihi Allah madaukakin sarki yana karban irin wannan kyauta yana karban irin wannan sadakar bi yaminihi da damansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wata a wani hadisin kilta yadayhi yaminun duka hannayen Allah madaukakin sarki dama ne ya hannun yake ku sani ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah yace yana da hannu ya hannun yake ba mu sani ba kai da ka kore kace babu sai ka nemo kuma abin da zaka sa a madadin hannun ba dai kudura yace ba hannu yace da kudura ne Allah madaukakin sarki kudura zai ce amma Allah madaukakin sarki sai ya kiraye shi da hannu ya hannun yake abin da ake nema a gunka kai imani yana da hannu yace yana da hannu sifar sace ya hannun yake baka sani ba sai ka hutasar da kanka bila takyifin wala ta'tilin thumma yurabbiha sannan Allah madaukakin sarki sai ya ainihin tsare wannan sadakar da Allah da bawaye Allah ya tsare ta ya ainihin cigaba da renan mabawa yana yi masa reno na wannan sadakar yurabbiha li sahibiha yana renanta wa wanda ya ba da sadakar kama yurabbi ahadukum fuluwahu kamar yadda ɗayanku yake ainihin renan dan maraƙinsa ka siyo dan maraƙinka ka raba shi da uwarsa sai ka nema masa abinci mai taushi wanda zai ke ci kullun da safi zaka kula da shi da rana da daddare cikin dare ma zaka tashi ka je ka duba halin da yake ciki ko kuma bishiya ka shuka bishiya ka siyo bishiya mai tsada wanda zaka ji an ce ma akwai bishiyar da dashin sa kawai ya kai 100,000 ka je ka sa kudin ka mai tsada ka siyo bishiyar sai kana renan sa a hankali kana ganin abin da baka gane baka je gun masana su baka maganin da zaka ainihin sanya masa dan ya dawo sai ci hatta takuna mithla al-jabal al-azim har sai wannan dabino da ka bayar ya girma cikin kiyayewar Allah sai ya girma ya zama kamar kwatankwacin babban ainihin dutse sai ka je ranar alkiyama sadakar dabino ka bayar sai a ce ka je ga can wani dutse kamar dutsen shira shine sadakar da ka bayar ranar kaza ga watan kaza ga can wani dutse kamar dutsen Uhudu shine sadakar kaza da ka bayar kunu da ka ba wani bawa ya sha ruwa wata rana yayi azumi dan Allah kai irin wayannan ayyuka da yawa su ne suke tseratar da bawa a gurin Allah madaukakin sarki wani abun kai ma kana gafale kana cikin wata sabga kai abun ka ga mabukaci ka shiga damuwa ka dauka ka bashi kamar tuna kai ba wani aiki kwaya ɗaya sai tseratar da kai a gaban Allah madaukakin sarki قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك شيني عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي مولاهم المروزي يكي فدا يكي تشوى رب عمل صغير تعظمه النية yace da yawa wasu ayyukan kanana ne, kai da kai aikin kai ma aikin kadan ne, kana ganin aikin bai da nauyi, amma niyyarka kan niyyarka sai ya girmama aiki. Wa rubba amalin kabirin tusaddiruhu niyya, wasu ayyukan kuma manya ne sai an kashe maƙudan kuɗaɗe, an wahalar da tunani, an wahalar da jiki kafin ayyukan su yiwu, amma rashin kyan niyya sai mai da ayyukan su zama kaskantattu marasa daraja. Sai ka ga wanda ya dan karamin aiki ya samu kyakkyawan sakamako, kai da kai babban aiki baka ka samu sakamakon wannan aikin. Saboda haka duk abin da za mu yi ɗan uwa, ko mun girmansa ko mun karantarsa, ya zamanto babbar manufarmu na aikata wannan aikin shine neman yardar Allah madaukakin sarki. وقال ابن كثير في قوله تعالى ابن كثير ابو الفداء يكي فدا cikin fadin Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki yace wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah yana ninnan kaladan aiki ga wanda yaso, wallahu wasi'un alim, Allah madaukakin sarki mai yalwa ne, yana da yalwar da zai ba wa kowa abin da ya ga dama ba tare da arzikin sa ya tauye ba da komai, alimun kuma yana sane da wa'anda suka yi domin sa. Ai bi hasbi ikhlasihi fi amalihi, Allah yana bawa bawa ne gurgurdan ikhlasin sa da yi cikin aikin sa. Cikin Jami'ul Ulum wal Hikam, la cikin Tafsir Ibn Kathir yake fadan wannan magana. Wa idha qawiya al ikhlasu, idan ikhlasi yayi karfi, wa azmati niyya, niyya ta girmama, wa ukhfiya al-amal as-salih, aka boye aiki mai kyau, mimma yushra'u fihi al-ikhfa, cikin ayyukan da shari'a ta shar'anta cewa a boye su, ayyuka ne an ce a boye su bawa kuma ya boye su, sannan kuma niyyarsa da yayi aikin domin ta ya zamanto niyyar babba ce, kuma ikhlasi da yayi a cikin aikin ya zamanto ikhlasi ne mai karfi. Qaruba al-abdu min rabbihi, irin wannan aikin yana kusantar da bawa ga ubangijinsa. Wa dhallahu tahta dhilli arshihi, kuma Allah yana inuwantar da bawa karkashin inuwan al-arshin sa. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, النبي سيرا دا امنتن الله ينا فدا cikin hadithin da al-Imam al-Bukhari ya fitar cikin kitab al-Adhan, babu man jalasa fil masjid yantaziru salata wa fadlu al-masajid, haka nan Imam Muslim ya fitar da hadithin a kitab az-zaka, babu fadlu ikhfa'i sadaqa, wannan hadithi ne na Abu Huraira da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sab'atun ذلهم الله في ذله, wasu mutane dangi ko nau'ukan mutane bakwai, ba wai numbers na mutane bakwai ba, a nau'in mutane bakwai da suka aikata ayyuka da za a fada, duk wanda ya shiga cikin irin ayyuka bakwai din nan da za a fada to zai shiga karkashin inuwar al-arshin Allah ranar al-kiyama, ranan da babu inuwa sai wannan inuwar, ranar da za a kusanto da rana kwakwalan mutane gwargwadon mil guda, idan mil na tafiya ne kilomita ɗaya ne da wani abu, idan kuma mil ne na ma yuktahalu bihi, da ake ainihin sanya kwalli da shi, wannan kaga bai wuce ainihin kamun hannu ba, yatsa ba. Ku duba tsayin da rana take da shi daga duniya yanzu, miliyoyin kilometers ne, millions of kilometers, wanda har yau masu bincike ba su taba zuwa kusa da rana ba, sai dai kirdado kawai, amma ku duba an ta kwale yadda take damun kowa ta fitar da shi a hayyacinsa. Yau kuma an ce za a dawo da ranar, kan bawa gaba ɗaya ratan da yake tsakanin kanka ko tsakanin bawa da ranar ba ta wuce kilomita guda ɗaya ba. In ɗaukan kilomita ne nan da muke tsaye daga nan, kilomita guda ya gama tsayi ba zai wuce vocational ba in ya kai. tunda daga bakin government da zuwa bakoshi kilometer guda ne da akwai alama a gurin. To za a dawo da rana kan bawa gurgurdan wannan wato ratar. A lokacin ne kwakwalan mutane za su ta farfasa, mutane za su shiga damuwa da tashin hankali. Mutane suna neman ya za a yi su samu wani guri da zai ainihin tsare musu wannan rana. Za su yi zufa, zufan su za ta shanye su gwargwadon laifinsu. Wani zufarsa za ta kama shi idan sawu, wani zufarsa za ta kama shi gwargwadon ainihin wato wannan ɗinsa, waste ɗinsa, kunkuminsa. Wani zufarsa za ta kama shi gwargwadon kirjinsa, wani zufarsa za ta kama shi gwargwadon wuyansa. Aminhum man yuljimuhum iljama, akwai wanda guminsa ko zufarsa za ta kama shi ta shanye shi gaba ɗaya, yana ciki yana linƙaya. Kuma kafin zufan ta fito sai da ƙasa ta sha ta ƙoshi tukun ta fito maka da rabanka. To a wannan rana bayi suna neman yadda za su fake, amma babu wanda zai samu mafaka sai dangin waɗannan mutane guda bakwai. Daga cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata ya ce, wa rajulun, da wani mutum, tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, ya ba da sadaka, ya yi sadaka wata iriyar sadaka, ya ga mabukata ya gani, kuma Allah ya hore masa abinda zai yi sadaka, fa akhfaha, sai ya ɓoye sadaka, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, ya yi sadakar har hagunansa bai san abinda damarsa ta bada ba. Ya ɗauko da dama ya bayar. Malama suka ce shi ne ya bada abinda shi ma bai san meye ya bayar ba, kawai hannu ne ya sa aljibinsa ya dumbujo ya bada kawai ba tare da ya kirga ba. Wani suka ce a wanda yake damaninsa da hagundinsa bai san ya yi sadakar ba, kaya ne ya tsufa a cikin kayayyakinka, ko ba ya tsufa ba, ka ga wani mabukaci da kake so ka bashi kaya, afwan, ba ya tsufa ba, kaya ne kana son sa, sai ka ga wani mabukaci kana so ka bashi, wataƙila in ka sa kayan matarka har yaba ka take, ta ce a baban wani ka ga yadda kake kyau in ka sa kayan nan kuwa, which means tana son kayan. In kai shawara da ita za ka kyautar da kayan, za ta ce kai gaskiya wannan kan ba dai wannan ba, sai dai ka ɗauki wancan ka ba. Da ka tashi ba da kayan, ka kai wankin kaya, an wanke kana dawowa, sai ka zare ka ga wani mabukaci ka bashi. Ba ta san ka bada ba, sai bayan lokaci mai tsayi sai ta ce ba ta ganin ka, sai ka san me za ka gaya mata, ba lallai ka ce mata ma sadaka kai ba. Ta ce ah, ni ma na manta da kayan, ba na ganinsa. Shikenan kayi don Allah. To manzon Allah ya ce mai irin wannan ɗabi'ar ranar alkiyama, sanadiyar wannan ɓoye aiki da ya yi da ikhlasin da ya yi, zai shiga ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah maɗaukakin sarki, ranar da babu inuwa sai wannan inuwa ta al'arshi. A lokaci ya ƙure da sauran minti nawa? A lokaci ya yi kuma akwai abubuwan faɗa, musamman a kan wannan hali ko wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki a wannan ƙasa na abin da yake gudana a jihar Kano. Na ɗaya daga cikin malamanmu wanda 'yan bid'a, dillalan sharri, suke ƙoƙarin ƙunsa masa sharri da laƙaba masa abin da bai faɗa ba a kan janibin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda duk wata kalma ta reni da rashin ganin girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gurin 'yan bid'a ake samunta, tare da cewa ko wanda aka nakalto ko aka fitar da maganarsa cikin malamansu ya sifanta ko ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam da raƙumi. Wani ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam da hankaka da sauran abubuwa. Amma ya fito yana magana yana cewa mutane su dena magana akan abin da basu sani ba na aqidar mutane wasu shirme dai to wayannan duba su yi laifi ba sai malan da ya kore sifa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in bid'a din suka tabbatar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu ita ya kore sifar sai suka lazimta masa cewa ya aibata annabi sallallahu alaihi wasallam to mu mun sani ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam a ransu ba littattafansu ne da suka rubuta suka kasa karantawa yake karantawa da yake tona asiran da suka boye a cikin littafin su yuriduna iskatahu suna nufin ainihin su ainihin shuruntar da shi su ainihin kawar da shi gabarin karanta wannan littafin nasu yasa suka kirkiro wannan magana suka jin gida amma su kansu sun sani a zuciyarsu cewa ƙarya suke yi وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا سوما سن san ƙarya suke yi wallahi daga cikin ƙarya da zaka yi wa mutum shine ka sifanta shi da cewa baya son annabi sallallahu alaihi wasallam mutum musulmi ka ce baya son annabi to wa zai so muna sallah muna azumi muna duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar gurgurdan abin da zamu iya wannan shine abin da muka taso akai akan sa muke rayuwa kuma akan sa muke fatan Allah ya dauki rayuwar mu sai ka ce ba na son annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda baya son annabi ya zauna a musulunci yayi me duk wanda baya son annabi ya zauna a musulunci yayi me duk wata magana ta reni ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki ga sunan a cikin littattafan su ga sunan a bakin shehunan su suna yawo a cikin al'umma duk wannan bai zama abin aibu ba a cikin su aka ce an samu wata anijar kwanakin baya annabi ya ci wasu mutu sun yi zanga zanga ba amma ila zalik Allah madaukakin sarki ya mana maganin sharrin su ya miyar da sharrin su kansu Allah madaukakin sarki ya daukaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da masu bin sunnar sa wanda ba su bin sunnar sa Allah madaukakin sarki ya shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya abinda muka faɗa muka yi daidai muna roƙon Allah ya tara mu cikin lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين